Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu tare da ayyana guguwar Harvey nan da ta dumfari jihar Texas a matsayin bala'i yayin da idan guguwar ya sauka a gabar tekun jihar a daren jiya Juma'a, inda da farko karfin guguwar ya shiga rukuni ko kuma aji na hudu. Hukumar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa a Amurka ta bayyana cewa guguwar na tafiyar kilomita 250 cikin sa'a guda, sannan tana daga igiyar ruwa da tsayinta ya kai taku 13 tare da ayyana lamarin a matsayin mai barazana ga rayuwar dan Adam. Gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya ce guguwar za ta kasance mummunar bala'i, inda ya kuma gargadi al'ummar yankin da su zauna cikin shirin fuskantar ambaliyar ruwa wadda mai yiwa ba taɓa ganin irin ta ba. Ita dai wannan guguwar ta gangaro ne daga yankin birnin Corpus Christi da ke jihar ta Texas, inda aka hasashen za ta tafiya da faɗin kilomita 600 tare da ratsawa ta gabar tekun Texas cikin daren. Rundunar sojin ƙasar Somalia da ke samun goyon bayan dakarun Amurka ta kashe fararen hula 10 bisa kuskure, ciki har da wasu ƙananan yara 3, yayin wani samami da ta kai a kusa da garin Barire da safiyar jiya Juma'a, yayin wata hira da yi da muryar Amurka ta wayar tarho. General Ahmed Jamal Erfid ya tabbatar da mutuwar fararen hular 10, ciki har da yara ƙanana da wasu dattawa, yayin wani samaman haɗin gwiwa a wata gona da ke garin Barire mai tazarar kilomita 55 daga birnin Mogadishu. General Erfid ya kuma tabbatar da cewa mutanen ba 'yan kungiyar Al-Shabab ba ne, amma ya ce da farko sun ɗauka manoman 'yan kungiyar ne, domin wasu daga cikinsu na ɗauke da makamai inda har aka yi harbi, amma ya ce ba su san wanda ya fara harbin ba. General ɗin ya ƙara da cewa a lokacin da lamarin ya faru dakarun Amurka na wurin, amma ba shi da tabbacin ko suna daga cikin waɗanda suka harbin. Wasu 'yan bindiga da ake zargi 'yan Boko Haram ne sun harbe mutane 15 har lahira, kana suka yi garkuwa da wasu 8 a wani ƙauye da ke arewacin ƙasar Kamaru. Jami'ai sun ce 'yan bindigar sun yi ta buɗe wuta ne akan ƙauyen ga kara da bindigogi masu sarrafa kansu da tsakar daren Alhamis har zuwa wayewar garin jiya Juma'a, sannan suka ƙone gidaje sama da 30. Shi dai ƙauyen na ga kara yana wajen garin Kolofata ne, wanda ya sha fama da hararen 'yan ƙungiyar ta Boko Haram, yana kuma da iyaka da Najeriya. Jami'an cikin gida a ƙasar ta Kamaru sun ce mutane da dama sun tsere daga ƙauyen inda suka nemi mafaka a sansanin 'yan gudun hijira da ke Kolfatan, wanda ke ɗauke da dubban mutane da suka tsere wa rikicin Boko Haram tun da farko. A cikin shekarun da suka gabata, ƙungiyar ta Boko Haram ta sha kai hare-hare a Kamaru da Jamhuriyar Nijar da Chadi, lamarin da ya kai ga ƙasashen suka kafa wata rundunar tsaro mai haɗakar dakaru 8,700 domin tunkarar ƙungiyar. To, labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin gudanarwa na jam'iyyar Republican a nan Amurka ya yi Allah wadai da ƙungiyoyin da ke fafutukar ganin an fifita fararen fata ba tare da ya ambaci kalaman da shugaba Donald Trump ya yi ba, dangane da rikicin da ya faru a farkon watan nan a Charlottesville da ke jihar Virginia. Yayin wani taro da ya yi a Nashville da ke jihar Tennessee, kwamitin ya amince da wasu matakai a jiya Juma'a, ciki har da wanda ya ambaci cewa ƙungiyar KKK da ta masu neman a fifita fararen fata ƙungiyoyi ne na masu mugunta da ba za su yi tasiri a nan Amurka ba. Sai dai matakan da kwamitin ya ɗauka bai ambaci komai dangane da yadda Trump ya tunkari rikicin da ya faru a Charlottesville ba, inda wani mai tsananin kishin farar fata ya kutsa da motarsa cikin wasu masu adawa da su har ya kashe mutum guda. Shugaba Trump ya sha suka daga ɓangaren 'yan jam'iyyar Republican da na 'yan Democrat saboda kin ambatar sunayen ƙungiyoyin da ya yi nan take waɗanda aka ɗora alakin shirya wannan gangami. Sai dai daga baya shugaban na Amurka ya fito ya cicciki ƙungiyoyin inda ya kwatanta manufofinsu a matsayin na mugunta. 'Yan sanda a arewacin Indiya sun ce aƙalla mutane 28 suka mutu, sannan wasu 250 suka jikkata, yayin wata zanga-zanga da ta ɓarke bayan da wata kotu ta samu wani fitaccen malami na guru da laifin yi wa wasu mabiyansa guda 2 fyaɗe. Dabin da batar magoya bayan gurin wanda ake kiransa Dr. Gurmit Ram Rahim Sinji Insan shine su ne suka yi dafifi a kusa da kotun wacce aka yi mata shinge a binnin Panchkula. Daga baya ne kuma kotun ta yanke hukuncin samun sa da laifi lamarin da ya haifar da barkewar zanga-zanga. Rutanni sun ce an ga mabiyan nasa suna cinna wuta a gine-ginen gwamnati tare da kaiwa 'yan jarida da 'yan sanda harhare. 'Yan sanda dai sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da bututun fetsar ruwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar, inda daga baya suka yi ta harbi a iska a matsayin gargaɗi yayin da suka ga al'amarin zai kubce musu. Wani babban jami'in 'yan sanda mai suna B.S. Sandu ya ce an kama goya bayan mutumin sama da 1,000.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin Karamin Sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Karamin Sani kokumi ne. Toma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke maku da rahotanni guda 5. Rahotonmu na farko zai yi magana akan ƙoƙarin faɗakarwa gida-gida da hukumomi ke yi a jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar game da cutar zazzaɓin cizon sauro. Shi ma rahotonmu na biyu zai mana tambihi ne game da sahihin matakan da ya kamata kowa ya ɗauka domin kaucewa kamuwa da cutar malaria da cizon sauro ke kawo ta. Rahotonmu na uku zai yi magana akan matsalar zubar jini ga mace mai juna biyu kafin da kuma bayan haihuwa. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai mana magana ne akan faɗakarwa da jami'an kiwon lafiya ke yi a jihar Neja game da cutar ciwon hanta. Rahotonmu na biyar, wanda shi ne na ƙarshe, zai yi mana magana akan dokar da aka ƙaddamar a jihar Bauchi game da yaduwar cutar sida da kuma cutar sikila. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Mamman Nasir.
Tanadin da kan yi wa ƴaƴa
bani tamburin nan burni da kare da barewa ba
mun wanye da lafiya an ce ina ƴan da gwada gwai ƴaƴa
bani tamburin nan burni da kare da barewa ba
bisa dalilin cabewar ruwan damina da take dauke da yaduwar sauro mai watsa cutar malaria a cikin al'umma, likitoci a jihar Maradin Jamhuriyar Niger sun miƙe tsaye da fadakarwa gida-gida tare da bayar da ƙwayoyin rigakafin cutar zazzabin cizon sauro ga yara da kuma mata. Inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Malam Musa Dalladi jami'in waye kai a likitar kofa 17 ya bayyana tsarin da suka yi da kuma hujjojin gudanar da wannan kamfe.
An shiga kamfe na bada magani ga yara kankana saboda rigakafin masassarar cizon sauro, da yarda ubangiji ba za su kama da masassarar cizon sauro ba, sai kuma an yi wata guda kuma a sake ba su har wata hudu za a yi tsawon damina ana ba su yaran, wanda abin ya shahara daga wata uku ne zuwa shekara biyar za a ba wannan maganin. Kenan tsarin da aka yi ekip ne aka yi forme, kuma gida-gida za su bi kuma za su ba da wannan magani su yi awon tamuwa, wanda aka gani da tamuwa za a aiko shi likita nan gaban su ya sha. Yana abar na kwana biyu ga uwar yaron ta ba shi kwana na biyu da na uku. Kenan tsawon kwana uku ne in ya sha su tarta ubangiji kwana 28 ko 30 ba za a yi masassarar cizon sauro ba. Cizon sauro kowa san illa ta, in ba a yi magani ba tana iya kashe ma jiki, har in ba a yi magani ta kai ka higa ruwa har ka taba hankalin kafsurtu musamman ga yara. Me yasa ake ba wa yara magani? Saboda maganin na yara ne kuma ta haifa soyayya sosai.
To a gida-gidan likitocin suka bi suna ba da wannan magani, na kokarin jin wata uwar gida shin ya ta kaya ku da likitocin?
Mun karbe su da hannuwa biyu.
Ya su kutunta muku ba da maganin?
To maganin kwara hudu ne ga wata plaket, akwai wanda aka sa rana ta harko, rana ta biyu da rana ta uku. Shi wannan wanda dan karamin na lake ga rana ta harko tare ake game su a bayaro, dan kararramin tare da rana ta harko yake haɗi. Sannan kuma akwai na rana ta biyu, akwai na rana ta uku wanda zaka jika ka ba yaro. Kuma ma'adana wannan karti da aka rubuta sunan yaro da watannin yaro, sunan uwayen shi, saboda akwai zagaye na gaba.
La'akari da shuke-shuke ko ruwa kwanciye take-take ko ina ga rashin tsafta na abin da ke jawo cutar zazzabin cizon sauro mai matukar illa ga lafiyar bil'adama. Haka yasa Malam Musa Dalal jami'in waye kai kira ga uwaye na su bada amana a wajen karɓar wannan magani.
To muna gode ma uwayen ɗaya saboda kokarin su da suke hiddo yara, wanga gaman ma muna kira gare su hiddo yara da wanda yaron ya shafa a bashi wannan magani. Mutane wanda su haka sun kamu da masassarar cizon sauro su zo da wuri su yi magani kata kai su ga kalabaita ga higarwa. Kenan illa sauro ko ya san shi zai hana ka aikin da kake yau da gobe. Kenan kiran da ake ko da an gama sassarar garu ko ga babba a zo tun daura ai magani tun kayan abin yayi kamari.
Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
Hanya ɗaya taktilo da masana harkar kiwon lafiya ke bayani a kullum da ke kare al'umma daga cutar zazzabin cizon sauro a nahiyar mu ta Afirka shine amfani da kwana a cikin gidan sauro. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto.
Ganin yadda cutar zazzabin cizon sauro ke neman zamowa gidan kowa akwai, musamman ma a wannan lokaci na damuna, yasa masana harkokin lafiya ke ƙara jaddada muhimmancin kwana a cikin gidan sauro. Malam Babala Garba, ƙwararren ma'aikacin lafiya ne da ya shafe kusan shekaru 30 yana gudanar da aiki a ɓangaren lafiya, ya kuma bayyana matakan da ya kamata a bi don kare kai daga kamuwa da cutar da kuma abin da ya kamata a yi in har mutum ya kamu da cutar ta zazzabin cizon sauro.
Ban mataki na farko shine kar a bar sauron yadda zai zauna ya hayayyafa ya sa samu su yawa idan su ciji mutane. Wannan shine mataki na farko. Kar a bar wani guri yadda zuwa zai taru ya tsaya guri guda. Wannan shine na farko. Na biyu, duk wanda ya kamu da cutar zazzabin cizon sauro abinda ake bukata da shi lalle ya je asibiti. Lalle a je asibiti a gwada, saboda shi zazzabin nan da ake gani kullum muna faɗa zazzabi alama ne cuta. Akwai zazzabin typhoid, akwai na malaria kansa, akwai na kyanda, akwai na shawara da sauransu. Saboda haka shi cuta alama shi cuta. Ta zazzabi ba ta alama shi ta cututtuka. Saboda haka duk wanda ya kamu da zazzabi kada ce malaria ne, ya je asibiti a gwada a gani tukun a tabbatar malaria ne. Sannan na uku, in ya je likita ya duba shi ya ba shi magani, ka'idar da aka sa na maganin nan lalle a sha yadda ya kamata. Shi yasa ake samun zazzabin yake dawowa. Abin da ya sa muke da zazzabin ma kenan ya kasa tafiya muka kasa maganin sa. Babban matsalar shine duk wanda aka ba shi magani in an ce a sha na kwana uku ko na kwana biyar, dan Allah ya daure ya sha kwana uku kwana biyar, saboda kashe duk ƙwayoyin cutar zazzabin malaria nan. In ya kashe to ba zai sake dawo masa ba, ko ba zai ba wani ba. Haka sauran in ya cije shi ba zai sami zazzabin a jikinsa ba.
Yawanci kukan ce hanya sahihiya guda ɗaya ta kare kai daga yaduwar cutar nan shine mutane su yi amfani da gidan sauro mai magani. Shin ya kake kallon ƙaranci da shi wannan gidan sauro yayi?
To gaskiya ne, wato shi gidan sauro da ake amfani da shi shine sahihin hanyar da za a kare kamuwa da zazzabin malaria ko zazzabin cizon sauro. Amma gaskiyar magana shine gidan sauro nan an raba shi ana ta raba shi, amma abin da yake faruwa shine na farko amfani da shi ne babban matsalar mu. Mutane ba sa amfani da shi yadda ya kamata. Za a karba sai a je a ajiye a gida, wasu kuma suna karba su sayar da shi. Amma abin da muke magana shine shi gidan sauron nan duk wanda aka ce ya same shi lalle ya amfani da shi dan ya samu ya biya bukatar sa, shine ya kare shi daga kamuwa da zazzabin sauron.
Me zaka ce game da mutanen da suke ansa wannan gidan sauro su labule a taga ko a kofar gida?
To ai dan dama dama ma sarki akan jaki. Idan aka ce misali mutum ya karba maimakon ya je ya ajiye shi a gindin gado ko ya sayar, ai in ya sa a window to an dan samu sauki, inda har zai kare masa sauron kare shiga. Amma dai gaskiya abin da muke kira shine mutane in suna so kan zazzabi ya kama su, to na farko shine su kwana a gidan sauron nan, kwana a cikin gidan sauron nan shine zahiri.
Malam Babala Garba kwararren ma'aikacin lafiya kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu daga Kanon Dabo. Zubar jini kafin da kuma bayan haihuwa na ɗaya daga cikin abin da ke sanadin rasa rayukan mata yayin renon ciki da haihuwa. To shin ko wasu matakai ya kamata a ɗauka domin kaucewa mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa? Halimatu Abdullahi na da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Matsalar zubar jini yayin da mace ke naƙuda wata alama ce da ke nuni da shigarta cikin haɗarin haihuwa a cewar masana kiwon lafiya, cewar ƙwararru game da lafiyar matan masu juna biyu. Idan har ba a yi gaggawar zuwa asibiti ba, za ta iya rasa ranta ko jaririnta. Wani lokacin ma akan rasa su baki ɗaya. Malama Hajara, babbar jami'a ce a ɓangaren kula da mata masu juna biyu a babban asibiti da ke birnin Dutse.
Akwai abubuwa da dama da ke janyo zubar jini kafin naƙuda. Idan mace kafin ta fara naƙuda, wata mabiyar tana fara rabuwa daga jikin uwar. To idan ta rabun nan, ta fara ciwon ciki kuma daga nan sai jinin ya fara zuba. To idan ba a yi sauri an kawo mace asibiti ba, za ta iya rasa ranta ko kuma shi jaririn a rasa shi.
Amma wasu lokutan kuma wasu matan kan dauki wannan zubar jinin da mata ke yi sai a ce irin zaki din nan ne da mata ke fitarwa kafin haihuwa, yaya abin yake?
Shi dai zaki alama ce ta naƙuda. Za a ga majina da jini-jini a haɗe, to shi ne suke ce masa zaki. Amma ba wanda ya ɗanɗana ya ji cewar a'a zakin ne ko ba zakin bane ba, alama ce kawai ta. In aka ga wannan alamar majina da jini-jini, to alama ce ta mace ta fara naƙuda. Ya kamata ta zo asibiti a duba ta domin a ga yaya kwanciyar yaron ma take. Kan yaron nata yayi daidai da kwankwasar nata yanda zai iya fita sosai ko a'a akwai mishkila, ya kamata a zo asibiti da wuri.
Duba da ganin cewar fitar jini kafin naƙuda na kai ga mata masu juna biyu ga rasa rayukansu, wani kira zaki ga su matan na yadda da zarar mace ta fara naƙuda wani mataki ya kamata ta ɗauka?
Da zarar mace mai naƙuda ta ga jini ya fara fita a jikinta, ya kamata ta garzayo ta taho asibiti, domin a gurin awu ana gaya musu alamomin haɗarin haihuwa, wanda zubar jinin yana ɗaya daga cikin wannan alama haɗarin haihuwa, wanda daga an gani ya kamata a garzayo a taho asibiti.
Kawo yanzu musamman matan mu da suke a yankunan karkara, zaki ga cewar mace sai ta haihu kusan 10, amma har yanzu ba su da ilimin cewar daga zarar mace ta fara naƙuda ko ta taho asibiti. Shin ko da akwai wani ƙarin wayar da kai da yanzu kuke yi da zarar sun fara jin naƙuda domin haihuwa?
Lokacin awu ana gaya musu alamomin haɗarin haihuwa, wanda ita ma wannan doguwar naƙuda tana ɗaya daga cikin alamar haɗarin haihuwa. Duk naƙuda da ta shiga awa 12, to a gaskiya ta zama matsala, ya kamata a zo asibiti. Ba wai a bari har sai an yi wannan awa 12 an gaba a haihu ba, sannan a taho.
Da akwai wasu 'yan dabarbaru naku na malaman asibiti da kuke yi, idan a ce misali ko kai ya yi sama ko hannu ya taho ko dai wani abu makamancin haka, ta yanda mace za ta samu ta haihu lafiya ƙalau ba tare da ɗa ya rasa ransa ko kuma uwa ta rasa ranta ba?
Tabbas da akwai. Kamar idan kafa ce ta fara tahowa, to idan sun zo asibiti in dai an duba an ga cewar ba wata matsala, za a taimaka mata ta haifi ɗanta da rai, ita ma kuma ta samu rayuwarta. To amma kuma idan kan yana sama, kwankwasanta yayi kankanta, ba yanda za a ce wannan dan ya fita, dole sai dai an yi mata aikin tiyata sannan.
To a ƙarshe kuma wanda kira zaki ga dukkanin mata nan muhimmancin zuwa asibiti haihuwa?
Farko dai ya kamata a ce mace ta fara zuwa yin awo, sannan kuma da zarar ta fara naƙuda to ta garzayo ta taho asibiti.
Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Najeriya kuwa ana ci gaba da wayar da kan al'umma ne game da cutar ciwon hanta. Mustapha Nasir Batsari na da rahoto.
Jami'an kiwon lafiya na ci gaba da fadakar da jama'a akan cutar ciwon hanta a jihar Niger dake arewacin Najeriya. A halin da ake ciki dai, cutar ta hanta na ci gaba da yin illa tare ma da hallaka jama'a a cikin yan shekarun nan musamman a Najeriya. A nan jihar Niger dai, jami'an kiwon lafiyar ne suka dukufa wajen fadakar da jama'a akan abin da ya kamata su yi domin neman kariya daga wannan cuta ta hanta. Dr. Fati Shak Abdalla ta ma'aikatar lafiyar jihar Niger ta ce a yanzu fa cutar na ƙara yaduwa a tsakanin al'umma kamar yadda ta yi ƙarin bayani.
A yanzu haka gaskiya ciwon yana ya bazu. Yana da yawa. Abin da yasa kuma ake ganin cewa yana da yawa tunda da sai kaga mutane sai dai ayi ta ciwo ba a zuwa asibiti. So ko meye ma dalilin mutuwar shi ba sani ba. Amma saboda yanzu ana zuwa asibiti ana ganewa cewa ashe ciwon hanta ne yake da shi. To daga nan ana iya ganin cewa ciwon hanta yana iyo, an ba haka ba ko da can yana nan. Amma saboda yanzu ana zuwa asibiti ana ganewa cewa ciwon hanta ne, to yanzu haka da aka gane ana fadakar da mutane cewa su rage shaye-shayen taba da sauran magunguna.
Amma doctor, me yasa yanzu da mutum ya fara rashin lafiya da an gwada an ce anta ne sai ka ji an ce kai sai dai ayi hakuri, ba ana ko ba magani ake nufi ko ko bai jin magani ne, menene dalilin haka?
Na farko idan har yayi nisa yana da wuya a ce za a yi magani. Amma idan an shi yasa muka ce mutum in yana ya fara ciwo kar ya bari cewa sai ciwon ya kwantar da shi kafin ya je asibiti. Idan aka je asibiti aka gwada da wuri aka gane da wuri ko da ba a samu maganin cewa ga maganin shi ba, za a iya gaya mishi ka bar cin kaza, ka bar cin wasu abubuwa, saboda in ka ci wannan abubuwa za su kara nakasa shi hanta din.
To kaman mai manyan shekaru Hajiya, wanne alamu ne zai gane cewa kaman ciwon hanta ta kama shi?
Kafin alamun nan su zo ciwon ya riga ya yi nisa, dan zai samu cewa cikin su ko ciki ya kumbura ko cikin yana mishi ciwo, yana jin ciwo a ciki ko ya sha magani baya yin sauki, kuma zai ga kamar cikin yana kumburi. To idan ya kar har ga cewa ciki ya fara kumburi, ciki ya fara ciwo, to ya yi nisa ke.
Kuma da ake yin dashen koda ana yin dashen hanta?
Ana dashen hanta.
To wanda daga ƙarshe Hajiya, a matsayin ki likita, wani shawara zaki ba al'umma gaba daya akan wannan cuta ta hanta?
To shawaran da zan bayar, na farko yara a yi musu rigakafi. Da an haifi yaro, ranan da aka haife shi akwai rigakafin da zai samu a ranan nan. Da in ba a kai shi a ranan nan ba zai rasa wannan.
Sha wannan rigakafin an yi ma yaro har girman shi shikenan?
In an yi mishi har girman shi shikenan, amma sai ya same shi kashi hudun nan. Na biyu manya a rage shaye-shaye musamman na giya da taba da kuma magunguna na gargajiya. Ba wai ba a shan maganin gargajiya ba, amma a san wanne ne ake sha.
Dr. Fati Shak Abdallah ta ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, a jihar Bauchin Yakubu an kaddamar da doka ne akan cututtukan sida mai kare garkuwar jiki da kuma cutar sikila wacce ta zama ruwan dare ga duniya. Amina Abdullahi Girbo na dauke da rahoto daga Bauchin na Yakubu.
Majalisar Dokoki ta Jihar Bauchi ta kaddamar da doka kan yaki da cutar HIV da na sikila wanda suka mika ta wa hukumar Bakatuma don fara aiki da shi a Jihar Bauchi, da take bayani yadda dokan za ta fara aiki. Mai shari'a barista Ruqayyat Ibrahim Kyawa:
to doka ce da aka yi launching inta wanda aka fitar akan kare haƙƙin masu cutar kanjamau da kuma sickle cell. Yawwato, shine muka ta dokan tana neman kare haƙƙin su ne wajen aiki da kuma wajen aure. Wanda ba shi da shi kar ya samu a haya saboda halin aure, dole ne a fito da evidence cewa an yi gwajin kuma wannan ba shi da shi kafin ya aure wanda ba shi da shi. In an samu kana da shi, to aure bai halatta ba, ba za ka aure wanda ba shi da shi ba. Haka ma sickle cell shi ma saboda duk a kare abun nan lafiyar mutane. So in aka samu kuma ka keta wannan doka, to akwai fine na 150,000 har zuwa zaman kurkuku na shekara ɗaya tare yawa, har zuwa 100,000 har zuwa shekara uku a gidan yari, ya danganta ga karfin laifin da kai da kuma
wani. To ya batun masu tsangoma kuma yanda ake tsangoma masu fama da waɗannan cutan, to su kuma akwai wani matakin da kuka dauka?
Shi ma karya doka ne ka tsangome su. In aka same ka ka tsangoma ta kowane hanya ne, to fa doka fa za ta hau kanka. Shi ma ya danganta zuwa ga 150,000 din idan organization ne zuwa 500,000 zuwa shine taron da zaka bayar, ko kuma gidan yari idan har an samu kana discriminating din su, kana tsangoman su.
To akwai wani kira da daki wa al'umma da sauran kungiyoyi da kuke tare da su?
To babban kiran shine abu doka, tana yanzu ga doka ya fito, shine babban kiran abu doka, duk wanda ya bi doka ya zo na lafiya.
Barista Ruqayya Ibrahim Kyawa kenan. Shugaban Bakatuma Dr. Mansur Mustapha Dada ya bayyana yadda suka karbi dokar.
Kuma doka ce wadda majalisar jihar Bauchi ai wanda mai girma gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar Esquire ya sa hannu ranar 12 ga watan April na wannan shekara. Ita dokan ta kunshi abubuwa wajen guda uku za mu ce. Na farko akwai cutar sikila dinnan, an sa shi ya zama dole namiji da macen da suke da niyyar yin aure za a majira har sai an zo ɗaurin aure ba. Ya kamata a tun daga nema ya kamata a ce ya zama doka mace da mijin duka su yi gwaji su san matsayinsu na genotype. Doka ta biyu kuma fi ma kamar yadda aka sa dole a yi gwajin sikila, an ce dole a dinga gwajin cutar HIV ga masu so su yi aure. Shi ma kamar cutar sikila, idan mutum ba shi da namijin ba shi da shi, macen ma ta da shi, ka ga da sauki in aka yi auren ba a kyautar da tansai kuma suka kiyaye juna bayan sun yi auren. Muna kyautar da tansai ba za a samu kamuwa da wannan cuta ta mai kare garkuwar jiki ba.
Dr. Mansur Mustapha Dada kenan, shugaban Bakatuma. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a, abinda ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.